Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya da kuma cikin labaran duniya tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Isra'ila ta ce ta kashe wasu manyan mayakan kungiyar Hamas biyu jiya Asabar a wani hari da take ta sama kan motar su a jerin da ke gabar yammacin kogin Jordan da ta mamaye, inda suke da'awar cewa suna da hannu a kisan wani dan kasar Isra'ila. Wata sanarwar haɗin gwiwa daga hukumar tsaron Isra'ila da rundunar sojin Isra'ila ta bayyana sunayen mayakan da Ahmed Abu Ara da kuma Rafet Dawasi, dukkansu daga gundumar ta jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan. A cikin wata sanarwa da ya fitar, reshen Dakarun Al-Qassam na kungiyar Hamas ya ce suna jimamin mutuwar mayakan biyu a wani harin da Isra'ila ta kai kan motar su a jenin. Sanarwar da Isra'ila ta fitar ta ce mayakan biyu na da hannu wajen shirya wani hari a ranar Lahadi a gabar yammacin kogin Jordan, inda wani dan kasar Isra'ila mai suna Jonathan Dutch ya mutu. Yan adawar siyasar kasar Venezuela da magoya bayan su sun tattaru a biranen kasar jiya Asabar don neman amincewa da abin da suka bayyana da gagarumin nasarar da dan takarar su ya samu a zaben shugaban kasar da aka gudanar kusan makonni uku da suka gabata. Hukumar zaben kasar da yan adawa ke kallanta a matsayin wani bangare na jam'iyya mai mulki ta ce shugaba Nicolas Maduro ne ya yi nasarar samun wa'adin mulki na uku a zaben da aka gudanar a ranar 28 ga watan Yuli, da kasa da kashi 52 na kuri'un da aka kada. Sai dai yan adawa karkashin jagorancin tsohuwar yar majalisar dokoki Maria Corina Machado sun wallafa a kafofin yanar gizo abinda suka ce kashi 83 ne cikin 100 na adadin kuri'un da aka kada, wanda ya baiwa dan takarar su Edmundo Gonzalez goyon bayan kashi 67 cikin 100. Zaben mai cike da kece-kuce ya jefa al'ummar kasar da ke fama da matsalar tattalin arziki cikin rikicin siyasa, kuma matakin da gwamnati ta dauka na murkushe masu zanga-zangar ya kai ga kami akalla mutane 2,400. Rikicin da ke da nasaba da zanga-zangar kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 23. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta faɗa a jiya Asabar cewa ta kammala kullayar jinyoyin kasuwanci da saka jari na dala Amurka biliyan 2.5 da Prime Minister makwabciyarta Uzbekistan a wata ziyarar aiki mai cike da tarihi da ya kai a birnin Kabul. Prime Minister kasar Uzbekistan Abdullah Aripov tare da tawagarsa sun isa babban birnin kasar Afghanistan a wata ziyara da wani shugaban kasar waje mafi girma ya kai kasar tun bayan da kungiyar Taliban mai kishin Islama ta karbe iko a kasar shekaru uku da suka gabata. Aripov da Mwalla Abdul Ghani Brother, mataimakin Prime Minister Taliban kan harkokin tattalin arziki, sun sanya hannu kan yarjejeniyoyin da darajar su ta kai dala biliyan 2.5. Sanarwar da ofishin Brother ya fitar ta ce kawancin ya hada da yarjejeniyoyin saka hannun jari guda 12 da darajar su ta kai dala biliyan 1.4 da kuma yarjejeniyoyin kasuwanci 23 na dala biliyan 1.1. Yarjejeniyar ta shafi harkokin noma da makamashi da ababen more rayuwa da sassan masana'antu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kusan mutane miliyan 68 a kudancin Afirka ne ke fama da bala'in da farin El Nino ya haddasa, wanda ya shafi amfanin gona a fadin yankin, kamar yadda kungiyar raya kasashen kudancin Afirka ta SADC ta bayyana a jiya Asabar. Farin, wanda ya soma tun a farkon wannan shekara ta 2024, ya shafi amfanin gona da kiwo, lamarin da kuma ya janyo karancin abinci da kuma illa ga tattalin arzikin kasashe da dama. Shugabannin kasashe 16 na kungiyar ta SADC suna gudanar da taro a birnin Harare na kasar Zimbabwe, inda suka tattauna batutuwan yankin da suka hada da samar da abinci. Elias Magosi, babban sakataren kungiyar SADC, ya ce kimanin mutane miliyan 68, wato kashi 17 cikin 100 na al'ummar yankin, suna bukatar agaji. kimanin sa'o'i 48 bayan hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana barkewar annobar kyandar biri a fadin duniya. Najeriya ta shiga cikin shirin ko ta kwana. Hukumomin lafiya na kasar sun bada sanarwar sabbin kamuwa da cutar tare da ƙara nuna damuwa game da ƙarfin kasar na iya shawo kan barkewar cutar musamman da irin raunin da tsarin kula da lafiyar ta yake da shi. Cibiyar kula da cututtuka ta Najeriya NCDC ta ce kawo yanzu an sami kamuwa da cutar 39 a bana a yayin da ake samun karuwar masu kamuwa da cutar a fadin nahiyar Afrika. Ko da yake ba a sami rahoton mace-mace a Najeriya ba, amma bullar kwayar cutar mafi hatsari na da matukar tada hankali. A halin yanzu jihohin Bayelsa da Cross River da Ogun da Lagos ne suka fi fama da barkewar cutar. Da yake jawabi a wani taron manema labarai, shugaban hukumar NCDC Dr. Olajide Idris ya ce al'ummar kasar na kara daukar matakan da suka dace.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shin da ke tabo da batutuwa da suka ci banci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sina na Fima da Dr. Jagora shirin. Tushen na wannan lokaci zamu nazari ne akan tasirin ayyukan masu yaki da matsalar cin hanci da rashawa da kafofin sada zumunta. Ganin irin rahotannin baya-bayan nan da suka yi nuni da cewa wasu matasa sun haɗa kai wajen bankaɗo wasu mutane da suka wawura kuɗaɗen al'umma a yayin da suke rike da madafun iko wanda ke ci gaba da jawo cece-kuce a kafofin intanet din. A Najeriya dai akwai dokoki masu tarin yawa da ke kunshe da tanadi na yaki da rashawa musamman sashi na 98 sashen sashi na 1 na kundin laifuka. Da ya tanadi cewa duk wani jami'in gwamnati da aka samu da laifin aikata rashawa za a daure shi na tsawon shekaru 7 a gidan yari baya ga cewa za a iya cin tararsa. Sai dai masana sun sha bayyana cewa ba rashin doka ne matsalar ba, aikin aiwatarwa ke samun zagon kasa daga masu ruwa da tsaki da aikin ya rataya a wuyansu. Yanzu lokaci ya yi da za mu ji bayanin daga bakin mai sharhi akan al'amuran yau da kullum da zai mana shimfiɗa akan tasirin zuwan kafafen sadarwa na zamani a yakin da ake.
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. To a zahirin gaskiya zuwan kafafun watsa labarai na sadarwa na zamani ya yi mana tasiri sosai, saboda a da za ki ga 'yan siyasa ne suke kafa ma gidajen rediyo nasu na kansu ko kuma gidajen talabijin, sannan kuma bayan sun kafa nasu na kansu sun gafi abin da suka so a watsa, sannan za a watsa ya je kuma kunne ko kuma idanuwan talakawa su ji abin da ke faruwa. Akasari ma in ma ba su kafa ba za ki ga suna da mutane da suke kira wai a ce musu sojojin Maka sun suke ba kuɗin ɗan ƙalilan su je su faɗi ƙarya da gaskiya akan su wanda ƙaryan ya fi yawa. Za su ga cewa sun je suna faɗin abubuwa da ɗan siyasa ya yi da wanda ma bai yi ba, duk za su ƙara a kai. Shi kuma talaka ba yi da wani inda yake saurara, kamar mutumin ƙauye za ki ga babu abin da yake saurara irin rediyo. So kin ga sai abin da aka gaya mishi. Amma yanzu kafafen sada zumunta ya zo, kuma alhamdulillahi mutanenmu na ƙauye za ki ga mutum ya je da ɗan memory card ɗin shi, ƴar wayar shi wannan ne ƙara China kuntun nan ne siyata a sami shi audio ko kuma a sami shi video na irin su Jafar inda suke faɗo abubuwa su dandallan nan da suke trending yanzu a social media. Za ki ga cewa ana dan yanke wasu wurare masu muhimmanci suna kai mu mutane har ƙauyuka, mutane na jin irin wannan abu.
To Malam Abubakar, ko za ka bada misali?
Yanzu mutumin ƙauye yana zaune a cikin gida bayan shi yana jin yunwa bai ci abinci ba, amma sai ki ji an ce mishi wai za a sai ma shugaban ƙasa jirage na wanda zai dinga yawace-yawace ana kashe biliyoyin kuɗi nan wanda hankali ma ba zai dauke shi ba. To mutumin ƙauye da bai ci abinci ba yana jin irin wannan abu, wanda da baya ji gidan rediyo ba sa faɗi saboda suna tsoron kada a karbe musu license su NDC duk suna monitoring. Amma yanzu wannan kafafen sada zumuntan nan na zamani ya bada dama mutane suna fitowa su yi, sai dai matsala
ɗaya da muke fuskanta shine su idan gwamnati aka fankado musu irin wannan wanda aikin su ne haƙƙin su ne kamata su ba sa jin abin da ya dace abin da ya dace shine kuwa ya kamata a ce bayan an yi musu aikin da ya kamata su yi an rage musu aiki an bankado musu sai su hukunta wanda suka yi
yanzu kai magana akan matsalolin bangaren shari'a shin kana da ƙarin bayani akan yadda bangaren shari'a zai taimaka
na dade ina fadin cewa inda a ce bangaren shari'a namu na Najeriya zai gyaru to duka Najeriya za su gyaru saboda duk wanda yake aikata laifi in ya san cewa komin girman shi komin mukamin da yake rikewa idan ya aikata laifi za a hukunta shi to ba zai aikata wannan laifin ba in akai mutum ɗaya wanda yake da madafun iko wani wanda za a bashi a baya zai ce okay in har nayi wannan abin ba za a hukunta ni to ba za a aikata wannan abin ba ni kam ina goyen bayan wannan kafara da na sada zumunta da sai ga mutane halin da kasa take ciki fatan mu kawai shine Allah sa gwamnati ta dinga daukan mataki yana hukunta wanda suka yi laifi sannan kuma Allah ya kawo mana karshen duk abin da ke faruwa a wannan kasar mu Najeriya
ko yaya wasu ƴan Najeriya musamman ma matasa ke ganin tasirin aikin bankado masu wawurin kudaden al'umma a cikin Najeriya musamman ta dangane sada zumunta yanzu bari mu sada ku da wasu masu sharhi
sunana Aliyu Aminu matashi dan kasuwa kuma mai kishin kasa to na farko dai gaskiya wannan abin da yake faruwa a cikin kwanakin nan gaskiya abu ne wanda yake da tasiri abu ne wanda yake da amfani gani da cewa yanayin yadda harkokin kasar nan suke tafiya musamman tsakanin wanda suke cikin gwamnati da siyasa da kuma talakawa talaka a Najeriya rayuwarsa ta zama ba ta da wani muhimmanci a gurin gwamnati ba ta da muhimmanci a gurin yan siyasa amfani da su kawai ake yi a kullum a zo a samu kuɗi a zo a samu mulki a je a yi sata daga su sai iyalansu da abokanansu kuma shi rayuwar talaka a Najeriya tun 1999 har zuwa yau babu wani ci gaba da ya samu sai dai ma lalacewar da rayuwar talaka ta yi so don haka wannan abin ba samun tasiri ba ne da yake tunatunan wannan abubuwan da suke faruwa sannan na biyu kuma cikin tasirinsa shine kan mutane na ƙara wayewa mutane suna ƙara ganin saboda in aka ci gaba a haka wanda ya san cewa ya fito takara ne ko ya fito neman wani mukami idan ya san yana da niyyar ya je ya saci kudin al'umma ko ya ci amanar da aka danga masa to shine dole zai shakka gaskiya wannan abin ba karamar fa'ida ne da ita ba kuma muna goyon bayan haka
sunana Jafar Abdulkadir Jega tabbas kafafen sadarwa suna taka muhimmiyar rawa yanzu wurin bankado irin badakala da cin hanci da rashawa da almuntana da ake tafkawa a Najeriya wanda da zaki ga idan labarin suka fito daga wayannan kafafen ana musu kallo ne kamar labarin kanzon kuridi wanda ya bambanta da ne yanzu saboda yanzu idan kika yi la'akari da mafi akasarin labaran da suke fitowa daga wayannan kafafe irin su Facebook, Instagram, X da kuma TikTok zaki ga labarai ne sahihai kuma masu inganci kuma har yanzu duk labarin da ya fito da wuya ki samu shugaban da ake zargi ko shugabannin da ake zargi sun zo sun karyata wannan labari kuma labarai ne wayanda zaki ga suna da tasiri sosai sai dai kawai daga bisani take ji suna abin da Bature yake ce ma crunch matasan da suka banka da wayannan labaran take ji ana zargin cewa gwamnati za ta iya kama su ko kuma za a iya hukunta su to maganan da muke yi a nan shine idan har za ka kama mutum ka hukunta shi zai iya zama kage ne yayi maka ko yayi maka sharri ko wani abu makamancin haka a'a a wannan karan zaki ga cewa matasa kafin su fitar da labaran su a social media sai tabbatar da sun yi hancin shi da ingancin shi kafin su yada ma duniya ta sani
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar da zo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu bari mu sake jita bakin malam Aminu ya kake kallon tasirin wannan ayyukan bankado masu wawurin kudaden al'umma ta yanar gizo akan yan kasa
mun ga cases personal basis akwai wanda za su je su yi amfani da irin wannan platform sun su yada abin da bai kamata ba har ya kai ga watakila a zo a yi wa shi wanda ake zargi rauni ko a zai gidansa a kona abubuwa da ta ba daɗi kwanannan Najeriya an yi sanin din cyber security act kin ga daga nan kuma akwai kiranye-kiranye da ake ta yi akan a yi regulation social media na san idan muka tsaya aka duba wannan abubuwa za a ga akwai masu kyau a ciki wanda za a iya amfani da su akwai kuma wanda za a iya tacewa ba za a yi amfani da su ba
kai mana bayani akan waɗannan sharuɗan da ya kamata a bi
ya kamata a ce duk wanda ya dauki wannan nauyin zai ce to ni zan fara tona-tona asiri. Wannan shi ma akwai wasu sharuɗa da ya kamata a siya kare. Na farko sanin ƴanci, sanin human rights din wani ko kuma wasu. To dan haka ni shawaran da zan bayar dai su samu dai koda human rights lawyers ne ko kuma su fara ganar da kansu kan irin matakan da ya kamata a ce sun dauka musamman yadda ya shafi ƴancin wani da kuma su samu su yi consulting din ko wani lawyer ne ko kuma su sake neman ilimi akan abin da constitution ya bayar da kuma wasu legal issues dai around yada irin wannan abin saboda su samu su kare kansu ba wai mun ce a cikin su wanda suke gwamnatin bane ko kuma ƴan siyasan gaba ɗaya an taru an zama ɗaya ba din da dai ƴan kalilan ne a cikin su wanda gaskiya suke da gaskiya kuma suke da amana.
Madalla yanzu bari mu koma gare ka Mallam Jafar, mene ne shawarar ka a daidai wannan lokaci?
Ya kamata a ce shugabannin Najeriya yanzu su farga su gane cewan duniyar da muke a yau musamman kamar a ce duniyar kimiyya da fasaha da kuma duniyar yanar gizo wanda muke amfani da su yanzu sun wuce tunanin su. So ya kamata a ce sun gyara sun kuma lura da cewan yanzu fa duniya tana kallon su sannan duk abin da ka aikata kafin ka sani duk yanda zakai ka aikata shi ko wa'annan matasan ashirin suke da su bankaɗu tunda sun fara kuma sun ce za su cigaba kuma babu abin da zai hana su cigaba. In fact suna daɗa wayar mu da sauran matasan ma kai ne a yanzu na cewa yanzu ba sai ka je gidan babban rediyo ko gidan talabijin a Najeriya ba, a'a da data ka ta naira 100 a ɗakin ka zaka iya yada san labarai wanda zai kai ga kunnen wa'annan shugabanni.
Masana a fannin yaki da matsalolin da suka shafi almundan hanadi sun sanar da cewa dorewar dabarun yaki da cin hanci da rasuwa wanda ke bada gudunmuwa wajen rage talauci yana buƙatar samun gagarumin sauyin tunani daga al'umma musamman wajen bin ka'idoji. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kun bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin, ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ni salam.
Madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu a makon da ya gabata, mun ji yadda gurɓacewar muhalli ke kawo cikas a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke ci gaba da addabar mutane a faɗin ƙasar, kuma mun ji irin yadda ma'aikatar dubagar ta Najeriya ke nata kokarin wajen tabbatar da cewa mutane sun kula da muhalli da kuma tsaftace ruwan sha da na amfani don kawar da wannan cuta, inda shugaban ma'aikatar Dr. Yakubu Baba yayi bayanin yadda suke kula da masu fama da cutar, ma'aikatan jinya da masu sauran jama'a don kare yaduwar cutar ta kwalara. A wannan makon Dr. Yakubu Baba zai ci gaba da yi mana bayani ne game da ayyukan nasu a hirarsu da abokiyar aiki na Madina Dauda.
Aikin duba gari ne kuma ya tafi yadda ake dafa abinci. Abinda muke yi shine mu tabbatar cewa duka wanda yake aiki a wannan bukateriya din, wanda ya zama ko da shi yake dafa abincin ko kuma shi yake sabin abincin ko kuma shi yake wanke kwanuka ko kuma shi yake katattase ko shi yake saye wanke tumatur, mu tabbatar cewa he is medically fit, an masa screening cewa bai da wannan cutar ko bai da wata cuta da zai iya sa mutane su kamu. Muna grassroots ne, su nabda aikin su package food ne, mu kuma na mu buka din nan da ka gani wanda kuma nan kowa yake zuwa ci abinci including su ma'aikatan nabda buka din suke tafiya. Ai in ka duba dokar mu akwai abin da certificate din da muke badawa na banded food. Ai ba ka fara operation sai ka je ka environmental health authority sai sun zo su sun yi inspecting ina magudanar ruwan ka yake, ta ina za ka samu ruwa, ina za ka ajiye sharar ka, nawa ne ma'aikatan ka, ka musu wannan screening din, kai kaza kai kaza, sai kai meeting wannan requirement din sannan sai su ba ka license. Sannan lokaci lokaci kuma du aikin mu ne mu kira su mu koyar da su simple hygiene applications. So yanzu madinan kin na duba system dina zan ga miki duka bukasun da suke Lagos zan ga miki bukasun da a part of wanda muke isolating cewa sana ai haka kwalara
kana nufin za ku iya zagaye jihohi 32 nan ku yi wannan aiki da kake wannan lissafi a yanzu haka cikin lokaci saboda kada mutane su kamu ya zama annoba a kasa
ina da ma'aikata sama da 60,000 kowanne ward kika je ki yanzu a jihohin Najeriya ban da kasa da mutum biyar da suke aiki a wannan ward misali yanzu a ƙauyenku je kika buga mun waya kika ce ga abin da yake faruwa na san wa zan kira na san me zan gaya masa kuma zan ce masa yayi reporting back it was so time ba ma so wannan kwalara din ta sake faruwa in wide perspective da ta faru yanzu in a ce an sa dubba gari yana aikin sa yadda ya kamata tuntuni da shi wannan kwalaran ma ba za ta faru ba misali tsohon shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yayi signing order number 9 wanda aka ce ana so a ending authentication da Hausa ana ce ba haya ko ina wannan order din an bude mu dubba gari muke fara shine is far from reality ba za ya ci bin saboda order ne da aka bawa minister na water resources
to ba sai ku nema a maido muku ba
shi ne ai maganar da muke yana dai daga cikin taswirar da muke so mu gaya wa minister cewa indai federal government tana so ai achieving wani abu na dole sai an dawo da mai dogo gar aikin sa mandate din water resources shine su ba da ruwa mai inganci amma issue na sanitation issue ne na hukumar dogo gari an dan ba ma nan ba abin da sai yi saboda Najeriya abin da ake bukata ba wai doka bane sai ka using enforcement to sasawa dole sai ka tsasa dan Najeriya in kai kaza ga doka abin da take za a maka koro kaza
to kuma in kai kaza ga abin da zai shafi lafiyar
kafiyarka wayannan duka yana daga cikin abubuwan da muke bukatar shi shugaban kasa ya duba ya gani saboda kullun mu rage yawan kudin da muke kashewa a cututtukan da zai iya kare su
wannan kira ko jin hankali zaka yi wa al'umma domin ba ku hadin kai wajen gudanar da ayyuka don samun nasara musamman wajen yaki da cutar kwalara
kware da gaske to ni kira da nake yi ga al'umma na farko shine za mu fara daga gidaje shi aikin tsafta daga gida yake farawa kuma in ka tsaftace gidanka ka tsaftace muhallinka ba wai kwalara kadai ba cututtuka da yawa ma ba za ka same su ba sannan a gidaje kuma duk mu tabbatar cewa ruwan da za mu sha mun dafa shi in bayan dafawa mu samu wannan watanga din mu ji gaji an muka siyo tumatir da tattasai da alayyahu da kabeji daga kasuwa mu tabbatar mun wanke shi ba mun wanke shi kadai ba sai mu sa masa gishiri duk wayannan yana kashe wannan kwaya na kwalara sannan al'umma a community level abinda muke cewa community ana bukatar kuma hadin kai daga community me ya yi ku hadin kai da ake bukata shine community din making sure an yi establishing wannan volunteerism ai engage
ake matasa
da aka ake yi saka ga an samu matasa kafin ruwa ya zo duka an shishare magudanar ruwa an gyara ko ina an muke wannan ba wai a gwamnati muke yi ba akan mu kai wa sannan na biyu muna roƙon al'umma su bi dokar da ta dace in kika duba yanzu kowa in ya gina gida sai ce zai gina bohol kowa ya gina gida ya gina bohol an yi making abunan ƙasarmu abun da ake cira can kasa yadda ruwa take ta zama overloaded wanda shi yake yawan kawo wannan underground water infiltration da an fitawa water sewer line so abun da muke so shi ne ba komai gwamnati za ta yi ba amma yanzu kamar estate maimakon a ce kowa ya digin bohol ɗinsa sai ku haɗa kai sai a yi central bohol sai a yi waya ɗaya wanda zai kowa zai samu to abun da ya kamata kenan a yi canza policy ɗin sannan muna kiran yan kasuwa because shi sanitation is a big investment it's a serious business babu wani business a duniya da zai baka return of investment kamar sanitation in ka duba kasashen da suka ci gaba ba za ka yi tafiya da ta kai kilometer 50 akan major road baka samu public toilet ba. A kafa ba za ka yi tafiya da ya wuce kilometer 2 ba baka samu public toilet ba. Saboda shi dan adam yanda Allah ya yi shi duk lokacin da ya kira he must answer the call of nature but he has to do it in a dignified way. Amma tin ce in ka zo ka providing public sector suke providing wayannan strategic toilet facilities din ko irin moving toilets nan ne akan hanya suka tsaftace shi ba wanda zai so ya zauna bai so waje yana yin bayan gida zai shiga ka gani
muna biya zai yi
kuma biya zai yi dama zai biya a token gwamnati za ta yi regulating if ya a token saboda a maintaining ka manta shi kansa bayan gidan in ka karbe shi zaka ce ka kai converting din sa into biogas za ya generate electricity da shi sannan za ya samu taki da shi so babu abin da is waste a cikin sa so kaga zai zama win-win situation for the business people so muna kiran su zo su samu shawarwari daga wajen wanda suka san kan abin su sa kudin su a ciki kuma sa su samu riba ne to gudanarwa saboda gwamnati ba za ta yi yin komai ba an ka ce gwamnati ne za ta yi komai gwamnati ba za ta yi yin komai duka komai ba shi yasa muke kira su yan kasuwa su ma su yi to wannan shine kananan kananan abubuwan da muke gani insha Allah in muka same su daidai so insha Allah kamar yadda cholera ta zama history a London haka za ta zama history a Nigeria
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka ne muka zo karshen shirin namu na yau da fatan za a ƙara dagewa wajen kula da tsaftar muhalli don kare aukuwa da kuma yaduwar cututtuka a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku musamman Madina Dauda ni Hawwa Umar ke cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
sunana Reverend Dominic Alancha na Dynamic World Assembly New Caro jawabin mu cikin wannan makon mun doke shi daga littafi ta Matthew sura 25 aya 31 zuwa 40 wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koyi mana Yesu ne ya koyar ma al'umansa da cewa duk abin da zaka yi kai dan Allah ba zaka yi dan mutum bane domin sakamakonmu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan kayi mai kyau zaka gaji mulkin sa in kuma kayi mumuna ba zaka gaji mulkin sa ba zai bawa kowa sakamakon sa bisa ga abin da yayi wannan wurin ya nuna mana a ciki yace mana duk abin da muka yi wa mutum dan Adam to shi muka masa yace in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun bashi abinci lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun bashi ruwa ya sha duk irin wayannan ayyuka in ka ma dan Adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na Krista da na musulmi da kowa da kowa kai duk abin da zaka yi kai wa dan Adam ba dan shi bane to dan Allah kake masa saboda ranan karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakon sa idan ka aikata mumuna zaka samu mumunan sakamako amma in ka aikata mai kyau zaka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukanmu mutuna mu yi ma dan Adam alkhairi ranan karshe za mu samu sakamakon sa assalamu alaikum
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Pressure da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya